sashen Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makirin ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata, 15 ga watan Nuwamban shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa dan takarar shugaban Najeriya a gargashin jam'iyyar APC Ahmed Bola Tinubu yayi alƙawarin ci gaba da inganta tsarin harkokin noma da samarwa matasa ayyukan yi aikin da shugaba Muhammadu Buhari yayi. Kungiyar kasashen Afirka ta tsakiya CEMAC a takaice ta shirya sauya kudaden kasashen daga sefa zuwa kudi na bai daya a wata mai zuwa kamar kowanne daren ranar Talata. Yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ake fama da rashin kayan aiki da magunguna a asibitocin Najeriya da Mustapha Nasir Batsari ya hada mana. Muna kuma dauke da labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Talata cewa tsagaita wutar ainihi za ta faru ne idan Russia ta sanya dukkan dakaranta daga Ukraine tare da maidawa Ukraine ɗin ikon iyakokinta. Da yake magana ta bidiyo a taron shugabannin kungiyar kasashe 20 na G20 a birnin Bali, Zelensky ya ce jinkirin kawo ƙarshen rikici na nufin ƙarin mace-mace a Ukraine da kuma ƙarin barazana ga duniya. Na tabbatar da cewa yanzu ne lokacin da ya kamata a kawo ƙarshen yakin Rasha, a cewar Zelensky. Kalaman shugaban na Ukraine na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai a birnin Kherson a jiya Litina, birnin da aka yantar a baya-bayan nan, inda ya faɗawa sojojin Ukraine cewa ƙasar na a shirye don zaman lafiya. Shugabannin kungiyar G20 na kasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya sun fara tattaunawa a yau Talata a tsibirin Bali na ƙasar Indonesia, taron da ke fuskantar rarrabuwar kawuna sakamakon yakin Ukraine. Shugabannin za su fitar da wata sanarwa inda galibin mambobin kungiyar za su yi allawari da yakin da Rasha ke yi a Ukraine, a cewar wani babban jami'in gwamnatin Amurka a wani taron manema labarai da safiyar yau Talata. Ina tunanin za ku ga yawancin mambobin G20 sun fito fili sun yi allawadai da yakin da Rasha ke yi a Ukraine, kuma suna ganin yakin Rasha a Ukraine ɗin a matsayin umul aba'isan babban matsalar tattalin arziki da jinkai a duniya, a cewar jami'in da ya nemi a saka ya sunansa. Sanarwar da ake sa ran fiddawa a ƙarshen taron a wannan makon an tsara ta ne ta yadda za ta nuna cewa kungiyar za ta maida Rasha saniyar wari, a cewar wani jami'in kungiyar ta G20. Sai dai ba a san yawan kasashen da za su rattaba hannu a sanarwar ba. A yau Talata, rundunar sojan ruwan Amurka ta faɗi cewa ta gano tan 70 na man makami mai linzami da aka boye a cikin buhunan taki a cikin wani jirgin ruwa da ke kan hanyar zuwa Yemen daga Iran. Wannan shine karan farko da aka kama wani abu a kasar da ke yaki tsawon shekaru, yayin da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma ta wargaje. Rundunar sojan ruwan ta ce adadin sinadarin ammonium perchlorate da aka gano za a iya amfani da shi a matsayin man makamai masu linzami da ke cin matsakaicin zango fiye da 12 makaman da 'yan tawayen Houthi na kasar Yemen da ke samun goyon bayan Iran suka yi amfani da su wajen kai hari a kan dakarun da ke kawance da gwamnatin kasar da kasashen duniya suka amince da ita, da kuma haɗakar dakarun da Saudiya ke jagoranta da suka goya musu baya. Ga dukkan alama kokarin sake samun makamai na zuwa ne a daidai lokacin da Iran ta yi barazana ga Saudiya da Amurka da sauran kasashe saboda zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi a kasar ta neman hanbarar da tsarin mulkin addini na Iran. Tehran ta zargi kasashen ƙetare maimakon al'ummata da ke bayyana takaicinsu da tunzura zanga-zangar wadda ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 344, aka kuma kama mutane 15,820 a yayin da ake ci gaba da kokarin murƙushe masu zanga-zangar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Jihar New South Wales da tafi yawan al'umma a ƙasar Australia na fuskantar gagarumin ambaliyar ruwa a yau Talata. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun faɗi cewa Hukumomin garin Forbes sun ba da sanarwar gaggawa ta kwashe mutane daga yankin saboda kogin Lachlan yana cika fiye da yadda hukumomin yankin suka yi zato. Dama makonni biyu da suka wuce aka fitar sanarwar a fadda mutane daga garin na Forbes. An yi hasashen ruwan kogin Lachlan a garin Forbes zai kai mita 10.8 a yau Talata. Haka zalika akwai kuma gargadin gaggawa da aka fadda a wasu garuruwa da ke kusa da kogin na Lachlan, ciki har da Yugora da Molang. A kan titunan babban birnin India New Delhi, masu cunkoson jama'a, mazauna birnin na nuna damuwa akan yadda yawan jama'a ke karuwa cikin sauri da kuma yiwuwar samun karancin ayyukan yi da abinci. Wannan na zuwa ne yayin da Majalisar Dinkin Duniya ta yi kiyasin cewa yawan al'ummar duniya zai kai ko ma ya kai biliyan 8 a yau 15 ga watan Nuwamba, kuma India za ta maye gurbin China a matsayin kasa mafi yawan al'umma a duniya a shekara mai zuwa. Rahoton ya yi nuni da cewa a shekara mai zuwa India mai yawan jama'a biliyan 1.412 za ta zarta China mai yawan jama'a biliyan 1.426. Rashin aikin yi zai karu kuma a saboda haka za a samu karuwar sace-sace da fyaɗe da kuma kisan kai. Wannan duk yana faruwa ba haka birnin New Delhi yake ba shekaru 5 da suka wuce. Yawan jama'a ya karu sosai a cewar Madhusmita Biswas, mazaunin birnin New Delhi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla dan takarar shugabancin Najeriya a karkashin jam'iyyar APC, Ahmed Bola Tinubu yayi alƙawarin ci gaba da inganta tsarin harkokin noma da samarwa matasa ayyukan yi da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yayi. Bola Ahmed Tinubu da dubbai ƴaƴan jam'iyyar APC sun hallara a Jos, fadar jihar Plateau ne don kaddamar da fara yakin neman zaɓe na shekara ta 2023. Wakiliyarmu Zainab Babaji na da ci gaban rahoton.
Dan takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar APC, Ahmed Bola Tinubu ya yi alƙawarin ci gaba da inganta harkokin noma da samarwa matasa ayyukan yi da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi. Bola Ahmed Tinubu da dubban ƴaƴan jam'iyyar APC sun hallara ne a Jos fadar jihar Plateau don kaddamar da fara yakin neman zaɓe na shekara ta 2023. Dan takarar shugaban kasar wanda ya dauki tsawon lokaci yana yabawa da ayyukan da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi ya kuma ce gwamnatin sa za ta samar da cibiyoyin haɓaka harkokin noma don samar wa kasa abinci.
We will establish an agricultural sector already established by Muhammadu Buhari.
Ya kuma ce su a jami'iyyar APC, Ahmed Tinubu da Shettima insha Allah za su samar da mulki da zai kawo ci gaba wa 'yan Najeriya. Shi ma a nasa jawabin mataimakin dan takarar shugaban kasa na APC Sanata Kashim Shettima yace sun yaba ne da zaman lafiya a yankin su.
Mu a jihar Borno da Yobe da Adamawa mun san yayin da muke ciki kafin President Buhari ya hauka daga mulki a kasar nan. A Borno lokacin da mun goma sha abokai suna hannun Boko Haram. Yanzu ga gwamnatin yana nan zai shaida muku cewa an maida mutane mutu a lokacin mun 20 da abokai na Borno da al'umma mutu na can.
Na zanta da wasu talakawa da suka halarci gangamin ga abin da suke cewa.
Sunana Honorable Abubakar Muhammad Mbawaya daga Maiduguri su cika alkawar da suka yi wa jama'a because na hanyoyi abinci musamman ilimi because shidalci ba abin da baya kawo ba. Ko magana muku haram da kika fada jahilci yana cike babban abin da ya kawo ta.
Sunana Juliet Dawab kowa ya fito ya zo ya goyi bayan Tinubu. Amma gaskiya mutane ana yunwa ana wahala. Ado mu kuma fatan mu shine duk alƙawari da suke mana Allah ya sa samu su cika su.
Sunana Muhammad Bello Adamu daga Gimilimoro. Amma na alƙawarin da mu samu hanya kuma gaskiya ba mu samu hanyar kwalta din ba. Amma na alƙawari da mu samu ruwan sha to ruwan sha ne aka muka samu a dan mana tuka tuka famfo.
Sunana Jamilu Baba jigo a cikin jam'iyyar APC a jihar Plateau. Kamar yadda kika gani malama Zainab an zo an kaddamar da taro amma waɗanda suka zo taro suka halarci taro mafi yawa baki ne. Kin kin lura abinda muka yi a shekara ta 2015 da shekara ta 2019 zuwan Buhari mun tsayar da garin ne cak har kasuwanci sai da ya tsaya har sai bayan da aka kaddamar da wannan yakin neman zaben. Amma a yanzu ɗan jam'iyyun ma ba su zo cikin yawanci taron ba sabila da akwai matsala a cikin jam'iyyar wanda kuma shi mai girma gwamna ya kasa warware wannan matsala.
Shi fa shugaban kasa Muhammadu Buhari yace za su goyi bayan gangamin yaki wa Bola Tinubu ne har sai sun lashe zabe. Shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan yake cewa ba zan ce komai ba amma Ahmad Bola Tinubu shine zai wakilce mu a zabe na badi. Zamu bashi goyon baya, zamu kuma karade duk kasan nan don yi masa yakin neman zabe. Taron ya kankama ne a cikin tsauraran matakan tsaro. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. A daidai lokacin da kasashen shida na tsakiyar Afirka a karkashin kungiyar SIMAC suka keɓe ranar 15 ga wata mai zuwa na Disamba domin sauya kudadensu daga sifa. Takwarorinsu na yammacin Afirka ciki har da jamhuriyar Nijar da suka yi wannan yunkurin tun shekarar 2020 sun jefa wannan magana a kwandon shara. Haruna Mamman Bako ya hada mana rahoto akan haka.
Wata guguwa ce yanzu haka ta soma kadawa a nahiyar Afirka ta canjin kudade inda kasashe shida na tsakiyar nahiyar Afirka karkashin lemar kungiyar su ta SIMAC da suka hada da Kamaru, Congo Brazzaville, Chad, Gabon da Equatorial Guinea suka sha alwashin canza kudaden sifa da suka gada daga yan mulkin malakaun kasar Faransa da ganan zuwa ranar 15 ga watan Disamba mai zuwa. A cewar Alhaji Idrisa, wani masanin tattalin arziki kuma dan rajin kare haƙoƙin jama'a karkashin kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar, wannan matakin da waɗannan kasashen suka dauka abin ya bawa ne
kasar Faransa ita ma in ba ta samu karkashin su kenan ba ta rike su kenan. Yanzu su nazarin su ne ya ba su sun ga ke wannan karkashin Faransa da suke kenan kuɗin Faransa ne suka unwani da su kenan sai sun kai nazari sun kace kamar su dauko mu kansu kenan su yi nasu in sun kai nasu su gani abinda zashe badawa sun matsu ne ko in kan matsu kenan ya kamata ka sauya zama.
Sai dai ana iya cewa an dade ana sheka ruwa kasa tana shanyewa domin gabanin kasashen SIMAC su dauki wannan matakin canza kudaden su. Takwarorin su na ECOWAS ko sai dai yawo ne su 15 suka yi irin wannan shelar a shekara ta 2020 kamin magana ta su dade biyo bayan kalaman shugaban kasa Ivory Coast Alassane Ouattara na cewa kasar Faransa ce za ta zama uwar tafiyar kudaden na ECO, abinda ya sa tarayyar Najeriya da ke kasancewa giwa tattalin arziki a nahiyar Afirka da Guinea-Conakry da Togo gaugauta janyewa daga maganar canza kudaden, abinda ya rusa wannan aniyar. Kuma tun wannan lokacin ne shugaban kasar Cote d'Ivoire ya kara yin kaurin suna, inji Habibu Mumuni, masanin kasa da kasa a jamhuriyar Nijar.
Mu daga fa yan SIMAC zancan abin gashi France fa zona Afrika don kuma ne an ga zaka mai an kai kana ganin wata rayu kulle yadda je kaman wata mai laika sa don kenan mutane wanda ba za su barin mu su can SIMAC sun himu karfi kuma sun himu hadin kai bisa ga nanan ga mu Afrika da West Africa da West mai kai agreement da yau akwai yan renon horanshi wadanda ba su san horanshi a tabita wadanda sun antaran su horanshi ta da shaidar su da rayuwar su da abincin su dukan horanshi yau da ka cika gwabce su za su zakwa su magana kuma ana jin su
ana ciki haka ne. Shi ma babban bankin tarayyar Najeriya ya bada sadarwar canza waɗansu daga cikin takardun naira, abinda ya haifar da fargaba da ma faduwar farashin naira gaban kudaden sifa.
Sunana Malaki Umaru mai canji jira ta kune lokacin da ana canji 950 yanzu ana ta kukan naira ta faɗi kuma sai an ka taho kwatsam babban banki na Najeriya kuma sai zaka yace zai horohora kudi to wannan hororan kudin na mutane saboda sun yi a hanci abin ba su fahimci abin da aka nuni ga hororan kudi ba tunda su banki abin da hukunci da suka kawo suka ce za su rauna da naira 2000 da naira 200 da naira 1000 kenan bai shahi darajar naira ba tunda hororen ba an ce wadanda kuɗin ba a amsa su ba za a amsa zuwa tattahe banki ba ta dawowa waɗannan sadi su suna koran waɗanda tsoyi har su kore su
masana harkokin kuɗaɗe a jamhuriyar Niger na cewa wata kila canjin SEPA na kasashen SEMAC zai zama kukan kurciya wa kasashen ECOWAS Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kafin mu kai ga shirin mu na gaba sai a shakata da wannan faifan Madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ake fama da rashin kayan aiki da magunguna a asibitocin Najeriya wanda Mustafa Nasir Batsari zai gabatar
a Najeriya karancin likitoci da ma rashin kayan aiki a cibiyoyin aikin jinya na ci gaba da zama wata babbar barazana a bangaren kiwon lafiyar kasar da a lokuta da dama yake haddasa asarar rayukan jama'a inda ba a manta ba bangaren kiwon lafiyar na daya daga cikin manyan alƙawarin landa shugaba Muhammadu Buhari yayi a farkon hawansa mulki inda yace zai inganta su ta yadda za a rage kwararar manyan ƴan Najeriya zuwa kasashen waje domin neman lafiyar su al'amarin da ke nuna har yanzu da sauran aiki injiniya Musa Madaki Kusharki mai sharhi ne akan lamura a Najeriya
hakikanin gaskiya an kware wajen kawata asibitoci amma ba dan in ka je ka samu biyan bukata ba ga abin da shafi lafiyarka mafi yawa in ka je asibiti zaka ya baka sha'awa sosai an tanadi komai da komai na kyalkyali amma abin da ya shafi maganan magani da kwararrun likitoci da zasu iya duba mara lafiya cikin sauki ya samu kuma sauki wajen a saurare shi to wannan abin shine yayi karanci yanzu a dukkan asibitocin Najeriya sai dai ƴan kadan da ba a rasa ba
nan amma ya kai ga alƙawarin da shi shugaba Muhammadu Buhari yayi na cewa zai inganta wannan fanni tun farkon hawan mulkin sa
ai farkon hawan mulkin Buhari alƙawarorin da yayi tunanin cewa wanda zai ja da shi don su taimaka masa don an ci hannu ɗaya biya daukan jinka yayi ne da tsammanin wannan mutane da gaske suke kaman yadda shi yazo da gaske tsakanin shi da Allah zai aiki to amma a ƙarshe an waye gari ne akan su sun zo ne irin a yi wakaci ka tashi saboda haka hakika ni na imani shi kanshi yana nidama da irin yadda suka bashi a suka mishi ingiza mai kantu
to ko a cikin makon da ya gabata ma tsohon kwamishinan labarai na jihar Niger kuma tsohon edita a jaridar Leadership Alhaji Dalladi Indayabo ya rasa ransa bayan zargin yin sakaci daga jami'an asibitin IBB da ke Minna Malam Ibrahim Indayabo kane ne ga margayin
a farko dai babban basharamu ba ga kowa bane iyakacin ga shi commissioner na health akan yanayin sakacin sa akan bangarorin kiwon lafiya a jihar Mutanija sannan kuma muna nuna fushin mu ga su jami'an asibitin IBB hospitals muna buƙatan ita a ƙarshen bincike idan har an gano an tabbatar da cewa akwai sakaci din to na farko shine shi commissioner of health ya fito ya bada hakuri gare mu da kuma dukkan mutanen jihar Niger akan sakaci da ake da rayukan mutane sannan abu na biyu a hukunta waɗanda suke da hannu a wannan sakaci da ake samu sannan abu na uku gwamnatin jihar Niger ta tabbatarwa da mutanen jihar Niger cewa za su dauki matakin cewa haka kuma ba zai ƙara faruwa ga al'umma ba. Ban taba experiencing irin wannan al'amari na batun abin da ya shafi health ba. Ina jin matsaloli na health ne a Niger, amma ban taba sanin haka al'amarin ya tabarbare ba sai wannan karon da ya faru da mu. Kuma abin da mutane ya kamata su sani shine shi fadan uwanmu nan ya riga ya rasu, ba mu da abin da za mu yi mu dawo da shi. Kuma abubuwan da muka ce muna nema, ba mu ce muna neman a biya mu wani kuɗin fansa ko wani abu ba. Maganan shine a gyara abin da ba za a ci gaba da wulakantar da rayukan mutanen Neja ba. Saboda haka wannan ma abu ba wai kan karan kanmu kawai muke yi ba, abu ne wanda ni ban ma san da haka yake ba.
To hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya dai sun ce suna kokarin inganta bangaren kiwon lafiyar. Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger, wanda yake zantawa da muryar Amurka jim kadan bayan sanya wani kwamiti domin gudanar da bincike akan lamarin. Tsohon kwamishinan Alhaji Talladi Indayabo ya ce za su yi kokarin shawo kan duk wasu matsaloli da suka addabi asibitocin gwamnati a jihar Niger.
A bayanin da muka samu an kawo su nan da dare, to a cikin wannan dare da suka zo asibiti a duk da yake halin da suke ciki ba wani doctor da ya zo ya kula da su har zuwa safe. Washe gari ne ma aka kira aka ce an bidi doctor daren ba samu ba, ya ba mutane tsoro da rashin fahimtar shin menene ke faruwa a asibitocinmu na gwamnati. To abinda ya samu mai girma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce dole ne a kafa wannan kwamiti domin ta je ta bincika shin menene ya faru. Gaskiya ne abinda ake yayatawa cewa su sun je asibitin nan babu likita ko daya da ya kula da su. To idan ko haka ne gwamnati za ta dauki matakan da ya kamata domin ta tabbata cewa irin wannan bai kara faruwa ba, domin kowane dan adam rai guda ke gare shi. Kuma muna ganin an kafa asibitoci ne na gwamnati domin a kula da jama'a a ga irin wannan hali idan suka shiga wannan hali na rashin lafiya, a ga cewa kudin da ake biyan ma'aikata na gwamnati a asibiti ya kamata su tabbata cewa sun tsara aiki da gaske da kuma gaskiya.
Amma ta shi wannan kwamiti zai fada da aikin sa zuwa wasu asibitoci domin so da yawa akan samu irin wayannan matsaloli. Wannan dai saboda yana fitaccen mutum ne abun aka ji labari fili. Me za ka ce game da
wannan? Haka yake, muna fata idan mun abin da muka gani a wannan asibitin, abin da kwamitin ta gani a wannan asibiti abu ne wanda yake zamu idan ka ganshi asibitin IBB specialist wanda muke ganin yana cikin asibitocin da ke kan gaba a Niger. Inda har za a samu wannan, ina tabbata za mu imanin cewa akwai irin waɗannan da yawa da suka fi wannan ma ino lalacewa.
Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Niger Dr. Muhammad Mako Sidi ya ce duk da yake suna fama da ƙarancin likitoci a asibitocin gwamnatin jihar Niger, amma kuma suna ƙoƙarin hukunta duk wani jami'in kiwon lafiya da aka samu da yin sakaci akan marar lafiyar.
Mun sa kwamiti kafin ma a sa kwamiti wutan wuri SSG na mu kwamiti. Mun riga mun kafa kwamiti to investigate.
Okay, kana yin kafin ma su bangaren gwamnati wato SSG su sa nasu ku a likitin.
Immediately, yes. No. I'm expecting a report as soon as my immediately ko jiya kuma na kira duka likitocin manyan Niger State duka. Shugabannin asibitoci and then give us tons warning.
But an gargaɗe su?
Yes, an gargaɗe su. Don despite muna da karanci wayanda ke a ƙasa, we need to see effectiveness. Ma a gaskiya fi sabilillahi muna punishing mutane as much as possible. But as I'm talking to you now, there is somebody that last night, this morning, I find out what really happened to discipline the to find out the what is really issue.
Wato an samu wani kenan jiya zuwa yau Talata.
Zamu yi bigas yayi laifi ba kuma haka muke samu su. So ana punishing mutane amma kuma kamar yadda na faɗa kwanaki Nigeria ta zama ƙasa ne da doka amma ba aiki da ita. Kaga mutane ne ke ihu yanzu ba yi kaza ba ba yi kaza ba, amma idan mun ko kun ai laifi to zan kazo zaka yi punishing mutum sai kuma kowa kuma ya taru.
Ai ta bada
abu. Kwanakin baya na baka labarin wata yar jarida da ta kawo ka na wata nurse da dare na tashi wajen 12 na je wurin na yi punishing din staff din nan. Nan ta yi ta ma'aikacin jarida ta rusu na wai dan Allah ka zo a ce don ita ne aka kore ta.
A yanzu dai jama'a sun zula idanu domin ganin rahoton wannan kwamiti
da kuma irin matakin da gwamnati za ta dauka akan lamarin. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To madalla a gaishe ka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
A ci gaba da kuskuta ma duniya sauran hirar da fiyar Morgan yayin da Cristiano Ronaldo a yau talata kalaman dan wasan sun yi ragaraga da masu mallakar kungiyar ta Manchester United ta kwallon kafa ta Burtaniya cewa da iyallan Glazer kalaman dan wasan da ake dangantawa da tashin nakiya sun soki da mirin masu kungiyar da Cristiano Ronaldo ya ce ba su damu ma sam da club din ba balle ya taka rawa a Premier League ta kwallon kafa ta Burtaniya kamar Manchester City ko Liverpool ko kuma Arsenal a yau a wata sanarwa da kungiyar ta Manchester United ta kara hidduwa a yau talata ta ce tana jiran sauraron dukkan dokacin hirar da dan wasan da Pierre Morgan da zai fito a gobe Laraba idan Allah ya kai mu kamin da yake hukunci akan matakin karshe da za ta daukar wa dan wasan da ake ganin macin zaman sa a banci ne da dan lokuta kankana da ake bashi wanda yake buga wasa ya kaisa gaban go inda yake ganin kamar an masa daurin huhun goro shi yasa ya kullo da wannan salon domin duniya ta san halin da ake ciki da ma wanda yake ciki tsakanin sa da kungiyar ta Manchester United wannan ko domin kungiyar ta bashi damar yin gaba a yammacin ginin jiya ne da horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Ghana Otto Addo da ya canji dan kasar Serbia Milovan Rajevac da kumar kullun kafa ta gane ta kora bayan yin waje da Black Star a zagaye na farko na kofin nahiyar Africa na kullun kafa da yawa kana kasar Kamaru kocin na Ghana bai samu halartar kwambalar ta nahiyar Africa ba saboda yana cikin ayarin masu horar da kungiyar kullun kafa ta Jamus Borussia Dortmund dan shekaru 46 wato Addo kocin na kasar Ghana ya saka sunayen Dian Abedi Pele Jordan Ayu da Andre Ayu dake buga club din Al Saad na kasar Qatar da zai buga wasan kofin duniya sa na uku bayan na shekaru ta 2014 ita ko kasar Senegal tuni kungiyar ta ta Lyon de Teranga ta sabka kasar Qatar a yammacin yin jeddi tinin yayin da ɗan wasan Jamus na Mannschaft da su hudu suna lashe kofin duniya na kwallon kafa suka sabka a Qatar bayan tashin su daga birnin Berlin babban birnin kasar Jamus cikin daren jiya Shiko Zakara da ke kasancewa alamun kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa da ke rike da kofin duniya da yallashi a shekara ta 2018 a kasar Rasha sai gobe Laraba ne zai tashi daga Paris babban birnin kasar Faransa domin sabka a kasar Qatar Haruna Muhammad Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau talata cewa tsagaita wutar ainihi za ta faru ne idan Russia ta janye dukkan dakaranta daga Ukraine tare da maidawa Ukraine din ikon iyakokinta da yake magana ta bidiyo a taron shugabannin kungiyar kasashe 20 na G20 a birnin Bali Zelensky ya ce jinkirin kawo ƙarshen rikicin na nufin ƙarin mace-mace a Ukraine da kuma ƙarin barazana ga duniya shugabannin kungiyar G20 na kasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya sun fara tattaunawa a yau talata a tsibirin Bali na kasar Indonesia taron da ke fuskantar rarrabuwar kawuna sakamakon yakin Ukraine Shugabannin za su fitar da wata sanarwa wadda galibin mambobin kungiyar za su yi Allah ware da yakin da Russia ke yi da Ukraine a cewar wani babban jami'in gwamnatin Amurka a wani taron manema labarai da safiyar yau talata a yau talata rundunar sojan ruwa Amurka ta faɗi cewa ta gano tan 70 na man makami mai linzami da aka buye cikin buhunan taki a cikin wani jirgin ruwa da ke kan hanyar zuwa Yemen daga Iran wannan shine karan farko da aka kama wani abu a kasar da ke yaki tsawon shekaru yayin da yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma ta wargaje
to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Sa'ida Hamdu da ta shirya ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan daren Baba Yakub Makeri da gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Salamu alaikum.